Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Litinin ta farko a watan Satumba shekara ta 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaki da ake gwamzawa a fadin kasar Afghanistan, kanin ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, in ji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Sojojin da suka juye mulki a kasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a kan talabijin kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde sun rusar da kundin tsarin mulkin kasar kana sun rufe iyakokin kasar na sama da kasa. Babban darakta hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a yau Litinin cewa da sauran rina aka ba a yaki da annobar COVID-19.
Kanin labaran kenan. Yau gwamnatin jihar Adamawa Najeriya ke fara aiwatar da dokar mai da makarantun kwana su koma na tekaka dawo sakamakon barazanar tsaro da ake fama da ita a arewacin kasar.
Gwamnati ta yi daidai ta yaka ne saboda matsalar tsaro ake fama da shi a Najeriya saboda kula da lafiyarmu.
Muna kuma da rahoto kan matakin da babban bankin Najeriya ya dauka na daidai ba da kudaden kasar waje ga kamfanonin canji da ya janyo tashin kudin canji sai dai kwararru na ganin haka zai fi alheri.
Bayan dan lokaci kadan zaka ga an samu daidaito saboda wasu ne da suke da naira suke kokari su boye ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake da ana matsalan samun su hito da nasu dalan don su samu babban riba.
Wakilin ma jamhuriyar Niger yayi nazarin juyin mulkin da aka yi a kasar Gini. Za ku ji abin da masu kula da lamura ke cewa sai kuma shirin ilimi garkuwar dan Adam na Yusuf Aliyu Harande. Za mu kuma karanto kadan daga cikin dimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaki da ake gwamzawa a fadin kasar Afghanistan, kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, in ji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Yau Litinin rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na Taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon fanciyar kana suna cire tutocin Taliban a gine-ginen gwamnati a lardin. Amma rundunar 'yan adawa mai suna National Resistance Front da jagorancin Ahmed Mas'ud sun musanta ikirarin da Taliban ke yi a wani sakon Facebook wanda Ali Mai Sam Nazari mai kula da sha'anin kasashen waje ya kafe. A cikin sakon ya ce ikirarin da Taliban ke yi na kwace fanciyar ƙarya ce. Rundunar ta NRF tana rike da muhimman wurare a fadin yankin mai yawan tsaunuka kana suna ci gaba da fada. Muna tabbatarwa mutanen Afghanistan cewa gwagwarmaya da 'yan Taliban da kawayenta bai kare ba har sai an tabbatar da gaskiya da adalci. Sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a talabijin kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde sun rusar da tsarin mulkin kasar kana sun rufe iyakokin kasar na sama da kasa. Daga bisani sojojin sun sanar da dokar hana fita a cewar kamfanin dillancin labarin Faransa AFP. Wani hoton bidiyo da ya fito sa'o'i bayan juyin mulkin ya nuna Conde na zaune a cikin wani daki, wasu sojoji na musamman suna tsare da shi yana zaune akan kujera saye da riga da ta mutsike. Bayan wani lokaci sojojin sun fitar da sanarwa cewa babu abin da ya taba Conde mai shekaru 83 kana yana tattaunawa da likitocinsa. Shugaban sojojin Mamadi Dumbuya ya ambato rashin tafiyar da gwamnati yadda ya kamata a matsayin dalilin daukar wannan mataki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya yi kashedi a yau Litinin cewa da sauran rina aka ba a yaki da ake yi da annobar COVID-19. Abinda muke gani game da wannan annobar na nuna mana babu wata kasar da ya kamata ta yi sakwa-sakwa da wannan cuta. Yi wa annobar rikon sakai nan kashi na da haɗari tamkar ƙwayar cutar. Mu ci gaba da yin takatsantsan, in ji Tedros Adhanom Ghebreyesus yayin da yake jawabi daga birnin Rome zuwa wani taron WHO a yankin kudu maso gabashin Asiya da ake gudanarwa a Nepal. Shugaban na WHO ya ce akwai shawarwari da dama da aka bayar na samar da hanyoyi mafi inganci na yaki da annobar. Ko da yake ya ce mataki mafi inganci kana wanda zai taimaka ainun a nan gaba shine samar da dama daidai wa daidai ga kasashe. A cikin wannan lokacin Tedros ya yi ta kira ga kasashe da su ba da himma wurin raba allurar rigakafi ga kasashen da kashi daya zuwa biyu kacal ne na al'ummar su suka yi allurar rigakafin.
An jima kaɗan Baba zai sake shigowa da ƙarin labarai, amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonin namu a Najeriya, inda jihar Adamawa ta umarta rufe makarantun ƙaramin sakandare na kwana da mai da su na jekaka dawo daga yau. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani.
Duba da cewar yadda matsalar rashin tsaro ke yi wa ilimi barazana a Najeriya, sakamakon garkuwa da ɗaliban makarantun firamare haɗe ma da na sakandare, wani lokacin kuwa har ma da jami'a, wasu lokutan ma har ma da malaman makaranta, hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa ta soke wasu daga cikin makarantun kwana a jihar, irin su ajin farko zuwa aji na uku a makarantar gaba da firamare wato sakandare. Kwamishinan ilimin jihar Mrs. Wilbina Jackson ita ce wadda ta tabbatar min da hakan.
Ana son yara su yi ta tasowa daga gida namba wa je kaka dawo shine zai taimake mu, don iyaye ne za su fi lura da yara akan yaro ya bar su yaje yana zama wani wuri wai yana hotin su, amma in yana gida sai zai zo ya yi karatu ya koma iyaye su koya mishi abin da suke so dan su ya zama. Mun kuma sai yaro ya tsufa ya kai irin SS1 shine za mu amma da shi completely.
To ko hakan yana da muhimmanci a sha'anin rashin tsaro a Najeriya? Tambayar kenan da na yi wa kakacin Raduna Yassin nan jihar Adamawa, wato DSP Suleiman Yaya Guroje, wanda ya tabbatar min da cewar abu ne mai muhimmanci.
Abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske, sannan kuma rundunar yan sanda na jihar Adamawa sun yi na'am da shi domin matakai ne na ganin an kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma, ganin cewa al'amari na yin garkuwa da mutane yanzu ya yawaita makarantu musamman yayanmu. Ina tabbatar ma da al'umman jihar Adamawa har ila yau cikin wayanda aka bari za mu inganta harkokin na tsaro a wuraren domin ganin da mun hana shiga wannan wuri da kuma irin barazanan da zai zo domin hana yaran nan yin karatun da ya kamata su.
To ko ta yaya ma ɗaliban da suke karatu a makarantar kwana a jihar Adamawan za su ji akan wannan lamari? Na kogarze a makarantar Aliyu Mustapha da ke karamar hukumar Iwala ta Kudu, yanda na zanta da wasu daga cikin ɗaliban makarantar wanda suke kan matakin ajin farko zuwa na uku, kuma dai su ma lamarin ya shafe su.
Shaibu Idris ajin kanawa wannan makarantar.
Aji na daya.
Gashi gwamnati ta ce an cire makarantar ku daga makarantar kwana, ta koma makarantar jekaka dawo. Me zaka ce game da wannan?
Ni gaskiya ina gode wa gwamnatin da ta yaka. Sai ta kula da lafiyar mu ne abun da yasa ta yaka.
Gani ne sunanka?
Abubakar Usman. Aji na biyu, gwamnati ta yi daidai, ta yaka ne saboda matsalar tsaro ake fama da shi a Najeriya, saboda kula da lafiyar mu ne makaranta.
Din dai mai sauraro bai mance ba, a kwanakin baya an yi garkuwa da ɗaliban makaranta a jihar Niger da kuma Kaduna, jihar Zamfara ana ciki da ma Kaduna a kwanakwanan nan, hakan ta sanya gwamnatin jihar Adamawa suka dauki wannan hukuncin. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To gaishe ka, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaba baya sake shigowa da ƙarin bayanai kan halin da duniya ke ciki.
Yau Litinin wata kotun kasar Belarus ta yanke wasu manyan jama'an adawa hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo. Mataki na baya-bayan na a tsangwamar da hukumomin Belarus ke yi na hana faɗan albarkacin baki bayan zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a bara. Maria Kolesnikov, babbar jama'a ce a jam'iyyar adawa, ta kasance a gidan yari tun lokacin da aka kama ta a cikin watan Satumban bara. Wata kotun birnin Minsk ta same ta da laifin haɗin baki wajen juyin mulki da kafa ƙungiyar ta'addanci da kuma kira ga lalata tsaron ƙasa. Akan haka ne kuma yasa aka yanke mata hukuncin zaman gidan yari shekaru 11. Lauya Maxim Zinak shi ma wani kusa ne a jam'iyyar adawa, wanda shi kuma yake fuskantar irin wannan shari'a. An yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari. Kolesnikov da ta taimaka wurin shirya zanga-zangar wata guda da 'yan adawa suka gudanar bayan zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020, ta ki yarda da umarnin hukumomi da suka nemi ta bar ƙasar. Kolesnikov da Zinak da aka yi musu shari'a a asirce, an baiwa iyalansu dama halartar zaman kotun ne kawai a yau Litinin da aka yanke musu hukunci.
da Baba Yakubu Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka dai ƴan kasuwa da sauran masu hada-hada da kudaden kasashen ketare musamman dala a Najeriya na ci gaba da nuna fargaba da karewar naira biyo bayan matakin da babban bankin kasar CBN ya dauka na dakatar da bada dala ga kamfanonin ƴan canji. Wakilin mu na jihar Lagos Babangida Jibril na dauke da karin bayani.
Matakin da babban bankin tarayyar Najeriya CBN ta dauka na hana ƴan canji kudaden kasashen waje da aka saba basu duk mako yana ci gaba da haifar da hauhawar farashin kudaden kasashen waje akan kudin takardar naira. Wannan mataki dai yana ci gaba da tada hankalin ƴan kasa musamman ƴan kasuwa da sauran masu hada-hada na kudaden kasashen waje. Dr. Dauda Muhammad Kwantugura wani masanin tattalin arziki ne da saka jari a Najeriya.
Wannan hauhawa da dala take yi akan darajar naira a ƴan kwanan nan to masu lura da al'amura na tattalin arziki dake zuwa yana dawowa wannan abin ba abin ban mamaki bane, saboda idan ka dubi dama shi asalin tasirin wannan kasuwa na musayan kuɗi da wanda babban banki take ta daina basu kuɗi, in ka lura tun farko dama dalilin fito da su shine saboda a kauda maganin ƴan kananan bukatu na ko matafiya ko ko masu dan bukatun kananan kuɗi da zasu yi hulɗa na cinikin da kudin kasashen waje kaman ko dala 100 ko 200, to shine aka bude wannan kafafe. To daga baya kuma idan ka dube ne Najeriya sai kafan ya zama kamar yadda ita babban banki take, sai ya zama wani kafa kuma da wasu suke amfani da shi suna almundahana ko kuma suna koye kudade da suka dauka ta hanyar haram waye Allah ko daga ma'aikatan gwamnati ko kuma kudade da aka samu ta wasu hanyoyi.
Ranar 27 ga watan Yuli nan ne dai gwamnatin babban bankin Najeriya Mr. Godwin Emefiele ya bada sanarwar da da baiwa kamfanonin ƴan canji masu zaman kansu kudaden kasashen waje kamar da babban bankin ta saba yi, lamarin da kuma wasu ke ganin ba zai haifar wa kasar da mai ido ba ta fuskar tattalin arziki. Wataƙila farashin naira ya ci gaba da faduwa a kasuwannin kudaden kasashen waje. To sai dai kuma Dr. Dauda Muhammad Kwantugura masanin tattalin arziki ya ce hakan ba zai auku ba.
Kamar yadda nace masu lura da alamun rayuwa a jiya a dawo, idan aka bayan dan lokaci kadan zaka ga wannan farashin nata ya zo an samu daidaito, saboda wannan kamar misali wasu ne da suke da naira suke kokari su boye ko kuma wasu da suke da dalan suke kokari su samu wannan daman da yake ana matsalan samun ta tunda babban banki ya daina samar da ita, su hito da nasu dalan don su samu babban riba ta hanyar karyewan darajar naira. Amma ni ina ganin bayan dan kankanin lokaci zaka ga an samu daidaito.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko tattalin arzikin Najeriya zai ci gaba da farfadowa ne ko kuma a'a. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya.
To a gaida Babangida, bari mu rufe taskar rahotannin namu da batun juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar Gini da ya habbarar da gwamnatin Alpha Conde, lamarin da ke ci gaba da jan hankalin ƴan siyasa da kungiyoyin rajin kare demokradiyya a jamhuriyar Niger, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Anyamai Suleiman Munu Barma ya hada mana.
Juyin mulkin wanda ke zuwa watanni 11 bayan da Alpha Conde ya yi tazarce a wani wa'adi na uku mai cike da cece kuce, abu ne da za a iya cewa bai zo da mamaki ba ganin yadda ya yi gaban kansa wajen tsattsar da kudin da ya saba wa doka. Dan majalisar dokokin kasashen sai da Honorable Bukari Sani Zilli na da irin wannan ra'ayi.
Mutum nawa aka kashe kullum inda za ba Alpha Conde, wannan soji da suka yi yunkuri na su kiyar da mulkin Alpha Conde, Allah musu albarka. Lalle doka ta ECOWAS ta hana juyin mulki da karfi, kuma doka ta ECOWAS ta gayi ta ce duk wanda za ya sauya constitution din shi na ya yi ta zarce shi ma doka ta hana shi. Ya kama kundin mulki ya ciccire ya yi nashi na kanshi ba na ƴan ƙasar Gine ba, kuma Alpha Conde mantuwa ke gare shi. Wata goma muka muna tsugunni a nan cikin Abuja, Najeriya ta kama da Gine da Niger a hana ta zarce jari sai ba da iko a yi zaɓe mai kyau. Wata goma muka yi tare da shi, ya san wahalar da muka sha.
Kanal Mamadi Dumbuya wanda ke kan gaban sojojin da suka kifar da Alpha Conde ya taka rawa wajen kare hanbararren shugaban a lokacin da ya shirya ta zarce. Dalili kenan dan rajin kare demokradiya Nasiru Saidu na kungiyar Voix des Sans Voix ke cewa abin tamkar ja ya fado ja ya dauke ne.
sun samu sabani ne da shi da Alpha Conde da minista na tsaro dangance da irin yanda shi ya kason a maida wannan babban hafsa inda shika jagoranci da soji ka kifar da shugaban kasa saboda ba a yi abu wanda kaka so ba ba a iya daukar shi kamar juyin mulki wanda ya zo domin ya kawo ma kasa wani sabon lunhashi
ko da yake alamu na nunin juyin mulkin na kanal Dumbuya ya samu goyon baya daga jama'ar ciki da wajen gine dan majalisar rokokin ECOWAS Sani Zili na cewa ba girin girin ba tai mai
soji da gaugawa maza da gaugawa sai kira yan siyasa a shirye zaɓe farar fulla ka ɗauki iko satire kansu sai su tsare ƙasa abinda muka tambaye su.
Alpha Conde shine shugaban ƙasa na farko da aka zaɓa a demokradiyance a tarihin Guinea-Conakry amma kuma sannan a hankali ya fara tunanin shimfiɗa matakin dawama a kan karaga a ra'ayin wani ɗan siyasa Bana Ibrahim Jigo a jam'iyyar Model Lumana ta 'yan hamayya abinda ya faru da shugaba Conde na ɗauke da babban darasin da ya kamata shugabannin ƙasashen Afirka su lura da shi.
Karɓar mulki ga sojawa ko ma baya babba ne ga ƙasa to amma dai ya kamata ma'akumta a cikin ƙasashen Afirka su yi aiki da adalci su yaƙi cin hanci da rashawa domin su hana wani soji ya samu dama juyin mulki a cikin kasashen
mu. A shekarar 2010 ne shugaba Alpha Conde ya karbi madahun iko bayan doke dan takarar yan adawa Selu Dalan Jallo a zabe. Sai dai a watan Maris na 2020 ya canza kundin tsarin mulki da nufin sake samun wa'adin mulki na uku. Lamarin da ya bashi damar lashe zaben da ya shirya a watan Oktoba da ya gabata duk da irin turjiyar da ya fuskanta daga ciki da wajen kasar ta Gine. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke so zai iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu. Yanzu kuma ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi hau shi tare tam to shi
jama'a masu sauraron mu da wannan asariyar assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin koshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin a cikin shirin namu na wannan makon za mu duba tabarbarewar ilimi a kasashe masu tasowa shine kan gaba wajen maida kasashen baya musamman idan aka yi la'akari da inda duniya ta sa gaba kama daga ci gaban kimiyya da fasaha bincike akan cututtuka da suka addabi nahiyoyin kuma baya a fannin tsaro da ma dai makamantansu waɗannan su ne abubuwa da suka kamata mahukunta su maida hankalinsu a kai kuwa jamhuriyar Niger kidan bai canza ba don kuwa wakiliyarmu Tamar Abari ta yi muna bin diddigi akan halin da fannin ilimi ke ciki a kasar.
Sanin kowa ne al'amari ilimi na fuskantar matsaloli a jamhuriyar Niger kama daga fannin koyarwa ɗakunan karatu bayan aiki da dai sauransu shugabanni na baya tare da ban hannun masu hannu da shuni kungiyoyin duniya masu kama ma harkar ilimi sun yi irin nasu kokari na ganin an inganta harkar ilimi sai dai abin ya ci tura yanzu haka dai matsalar bata kau ba Mudi Habu shine mukaddashin daraktan ilimi na jihar Damagara ya bayyana yadda shekarar karatu ta bana ta gudana
to alhamdulillah karatu nan da aka fara shi na bana da abun da ya kamata a tanada musakan algunar da aka gudanar da shi wannan karatu na shekara wani wanda ta wuce an same shi an samu kayan karatu an samu mushi na bin mace ba isa su gaba ki da saboda yawan namu ya kai da zamanar da matsalolin na mushi na amma mushi nan dai don da kamata a tura su aji aji na sai da lisai dukkan su sun kama ko ya aikin shi bana ba samu matsala ko ba wasu kan karatu kuma akwai mushi nan dukkan su gaba daya duka an samu an yi musu wani abin da muke ce mishi formation kowanne ya samu horo na musamman a bisa kamfanin shi a wannan shekarar da ta wuce
su ma dai kungiyoyin malaman makaranta a cewar Gali Dauda magatakarda na kungiyar malaman makaranta wato SNEN ya ce a bana karatun ya fara ne da matsaloli
karatu na bana mu ana magana yadda ya fara mu da ɗan wasu matsaloli saboda an kula ta ne da rantare ma an dan daga rantare saboda wannan covid da annoma ta covid 19 ta shigo kuma bayan covid da aka dan tsaya juma kadan wata daya aka shiga yanayi na zabai na kasa da aka tsara na bana kuma sanin kowa ne wannan zaben ya dauki lokaci jawa kenan a takaice gaskiya shekara mu ta gurbanta jawa amma bayan zabe ko da dan wani lokaci da aka samu salo ana kana an ci gaba da aiki na karatu kenan mu anyar mu mun yi tsammani wannan dan lokaci da aka samu na tayar karatu abun zai kawo sai matsalolin musamman ma ga yara wanda suke jaraba mai kullum a wadanda muke kala harka aiki kade da yara wanda suke jaraba ko yara ma na sauran ajujuwa inda karatun su ya gurbace muna gani gaban ma su kai ba wani abubuwa ba za su barkata kenan mu ya kamata wadanda muke kullum ta Allah lokacin da lokal ta fara kawo ta fara gadagada a shiga aiki har lokacin da aiki ya kallama wanda kullum malamin makaranta ya tabbatar da wa'adi da aka bashi da tsawon lokaci da aka bashi ya yi da program na kowane aji da yake koyarwa gaskiya da bambanci da karatun mu na bana an samu wasu ɗan matsaloli kanan kuma wannan matsaloli ne wanda suna da illa a tafiyar da ilimi
shi kuwa Musa Amman wani dalibi ne a jami'ar da Magaran ya danganta matsalolin da san kai siyasa da sauransu wanda yace su ne umul ibasun tabarbarewar harkar ilimi
idan muka dauka dai a nan jihar da Magaran musamman shekarar bata zamanto ba bambam da saura wanda suka gabata tunda shekarar ta bana ma dai a iya cewa gurguwa ce kun gani ana cikin tsaye karatu ne aka zo aka shiga wannan haraka ta zabe aka yi zaben aka kare kuma kun ga duka malaman zaben da masu shiga zaben da ƴan takarar da sauransu duka akwai dalibai akwai malumai da sauransu wanda shi ma a hodi ko ka a hodi ya kawo gurgunta a tahiyar shekarar ita wannan banda yaje aiki da aka fuskanta na malumai da kuma su yaran kansu kuma daga karshe ita gwamnati ta kawo wannan matakai masu sauri na cewa ya kamata a tsabtace tahiyar karatu wanda ni a gani na shine ya bada dama aka samu wannan sakamako wanda hakikanin gaskiya yana nuna irin rauni da harkar ilimi ta samu a jamhuriyar Niger kuma idan kika dauka fannin jami'a ma kin gani duka an yi ta kokari ne na ganin cewa an daidaita tafiyar karatu wata shekara ta bar shiga wata shekara kuma kin ga har a yau wannan shekara da muke cikin ta tabana 2020-2021 ba ida ta ba sai an dawo kuma a sake kenan dai har yanzu ana gidan jiya babu wani canji da za a ce an samu a tahiyar karatu babba abu ɗaya dai da za a iya cewa ya dan kawo sauyi a tahiyar karatun shine irin yadda aka ga maimakin dada kamar su kansu hukumomin suke rufe ido bisa kan wani sata jarabawa da sauransu ko kuma ka ga ba a bugawa doka don mutane su tsorata a tsabtace tahiyar karatun a iya cewa shi wannan sabon shugaban kasa da ya zo yana nuna alamu na cewa yana son ya kawo gyara amma fannin gina azuzuwan karatu biyan dalibai alawus a kan lokaci daukan malaman makaranta ko gina darasin bincike ko na karatu a jami'a da kanatu kuma yawaita azuzuwan su kansu na ganin cewa abar samun cunkoso da kuma matsalar siyasa da ta zo ta shiga harkar karatu har yanzu babu ni abu da aka yi da za a iya cewa ta kame mu an yi na ganin cewa an magance wannan abu.
Jarabawar karshen shekara da dalibai suka yi ta tabbatar da irin matsalolin da fannin ilimi yake ciki biyo bayan faduwar da yara da dama suka yi. Lawan Kulbani shine shugaban kungiyar iyayen dalibai ta jihar da Magaran ya ce ko kadan ba su ji dadin hakan ba.
Sakamakon bana ba mu ji dadin shi ba. Mu iyaye kuma muna kuka da wannan sakamakon. Laihin yara ne amma laihin iyaye ne wanda iyaye wanda yake suma ba sa tarbiyyar da yaran cewa wannan yajin aiki ba naku bane ba kar ku kuskura ko mu shi suka yajin aiki yara aka cuta laihin gwamnati a sake salo sake tsarin karatu ya samanto karatun nan ingantacce malamai ingantattu sai yara su samu sakamako ne kirki kenan wannan matakin saliya da wani ba tana da fata na dubai canza komai
Masauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin ita wakiliyar tamu Tamar Abari, sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can matika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dan.
Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Ali Yahaya Jafar Nguru. Kace salam sashen Hausa na murya Amurka, muna fata matakan tsaron da aka dauka a jihar Zamfara ya zama sirri kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ke damun jihar da sauran jihohi makwabta. Ra'ayi na gaba, ra'ayinka ne Aminu Adamu Malam Maduri. Kai ko cewa kake muna fata garan bawul da shugaba Muhammadu Buhari ya fara zai taba kowanne fanni na gwamnatin sa domin kawo ƙarshen kwangaba kan baya da gwamnatin ke yi. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya zamar da ƙasar mu lafiya, amin. Sai ra'ayin Sani mai lange-lange ya wuri mai cewa game da duba yiwuwar daukar matakan hukumta 'yan ƙasa da suka ki amincewa da karɓar allurar rigakafin corona da hukumomin Najeriya ke shirin yi. Muna kira da a wadatar da ƙasa da allurar kafin daukar wannan matakin da fata Allah ya sa a dace, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Alhaji Abubakar Jibrin ɗan Gusau jihar Gombe. Kace muna addu'a Allah ya kubatar da ɗaliban Zamfara waɗanda 'yan bindiga suka yi awon gaba da su don su dawo gida cikin iyalansu, domin kuwa mun tabbata hankalin iyalansu ba zai kwanta ba sai ran da aka dawo da su. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan hankali za mu riga karantawa. Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga baba ya sake shigowa da tashin muhimman kanin labarai.
To, a takaice, nasarar da aka samu ta kawo ƙarshen yaƙi da ake gwamzawa a faɗin ƙasar Afghanistan. Kana ta buɗe hanyar zaman lafiya da ci gaba a cikin yanayi na walwala, inji kakakin Taliban Zabihullah Mujahid a wata sanarwa. Yau Litinin, rukunin da ke kula da harkokin 'yan jarida na Taliban sun saki hotunan bidiyo na yadda suka kwace ikon fanciyar kana suna cire tutocin Taliban a gine-ginen gwamnati a lardin. Amma rundunar 'yan adawa mai suna National Resistance Front da jagorancin Ahmed Mas'ud sun musanta ikirarin da Taliban ke yi a wani sakon Facebook wanda Ali Mai Sam Nazari, mai kula da sha'anin kasashen waje, ya kafe. Sojojin da suka yi juyin mulki a kasar Gini a jiya Lahadi sun bayyana a talabijin kasar cewa sun kama shugaba Alpha Conde, sun rusar da tsarin mulkin kasar, kana sun rufe iyakokin kasar na sama da ƙasa.
To, masu saurare, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma ku tare mu da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 8:30 agogon Ghana, lokacin da za mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni, inda kuma za ku iya yin tsokaci. Za ku kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin namu baki daya a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta da shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri.